من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما رد مكتوب هدوء وأن مسلا سمي البركة إن شاء الله ناء النور da kenan wasatu Abuja don karanta littafin mu mai albarka insha Allah nasihatul arham mafhumun wa fada'il wa adab wa ahkam fi dawi alkitab wa sunna na fadilatul shaykh sa'id ibn ali ibn wahab rahmatullahi alayh bisa ga korewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu kamar kullum. Muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai, ya ba mu ikon fassarawa daidai, kuma ya ba mu ikon aikata daidai. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana gyaɗar dogo samanta ƴaƴa, ƙasanta ƴaƴa, tsakiyanta ƴaƴa, ya sa dukkan abun da muke karantawa ya zama hujja gare mu, ba hujja akan mu ba. Muna roƙon Allah ta'ala ya ji ƙayyayenmu da malamanmu, Allah ya gafarta musu, Allah ya haskaka kabarinsu. Muna roƙon Allah ta'ala ya hada mu da su a gidan aljanna gobe kiyama. Dukkan buƙatunmu na alkhairi a ɗaiɗaikun mu ko a cikin al'umma, muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana. Sharri muna roƙon Allah kowane iri ya tunkule shi daga gare mu. Yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na nawa? Darasi na 14. Muna fatan ya zama kuma shi ne jajiberin darasi, wato sai ya zama ranar sallan darasin shi ne ranar ƙarshe, wato darasi na 15. Kamar yadda muka yi darasin birrul walidai, nagarta zuwa ga iyaye a darasi 15, wannan ma muna fatan insha Allah ta'ala ya kare a darasi 15. Yau muna watan Rajab, hijira shekara ta 1444 insha Allah. Nawa ga wata? 28 ga watan Rajab, hijira shekara ta 1448. Haka ne, muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu, Allah ta'ala ya mana baiwa da shaida watan Ramadan a cikin imani. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za su dace a cikin wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu, ya ba mu ikon shaida wannan wata mai albarka na Ramadan. Allah ta'ala ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Daidai kan ina za mu tashi? Za mu tashi daidai kan shafi na 42 insha Allah. fakara ta nawa kenan? Okay, shafin layin farko a babin ko muna bayani akan fakara ta 21 shine afdalu nafaqat an-nafaqa 'ala al-iyal wal ahl wal aqrabin, wato mafi falalanciyarwa a musulunci shine ciyar da iyalai da ƴan uwa da sauran makusanta. Mutum idan zai fara sai fara da kansa da iyalansa da iyayensa da sauran ƴan uwa din da suka cancanta, bin ma'ana ana so mutum ya zama ya fifita haƙƙin ƴan uwa na jini akan ciyarwa akan wanda suke ba ƴan uwa na jini ba, musamman akan ciyarwa da take ta nafila ba ta farilla ba. In ta farilla ne kaman zakka, ana fara faddala haƙƙin waɗanda suke bare ba ƴan uwa na jini ba akan ƴan uwa na jini. Mafhum? Tayyib. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة وبدأ بالعيال ثم قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغير يؤفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. ونحن حديث ياتكين صحيح مسلم حديث نتلري ترى دا تسئن دا هدو دا ثوبان رضي الله عنه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله صيرا دا أمين تسنت بطا قريش يتي أفضل دينار ما في فللا دينار ما في فللا دوكيا ما في فللا كؤيدا متنيما لك شيني كؤين دا ينفقه الرجل واندا متن زي تشير نمي dinarun yunfiquhu ala iyali, shine kudin da mutum zai ciyar da iyalansa. A da idan kaga an ce dinar ko dirhami, to ana ishara ne zuwa ga kudi, saboda kudin da suke sanannu a wancan lokacin shine kudin dinare da dirhami. Amma a yanzu akwai kudi da dama da ake kiran su a matsayin kudi. Akwai kudin da ya shafi riyal a Saudi Arabia, akwai wanda ya shafi dirhami a sauran kasashen Larabawa kamar Imarat, akwai kudin da ya shafi dala kamar a America, da kuma wasu kasashe da dama akwai pounds da ya shafi kamar Burtaniya, akwai euro da ya shafi kasashen Europe misali, akwai naira kamar da ta shafi Nigeria, akwai sefa da ta shafi makwabtanmu da makamantansu. Kaga duk waɗannan a yau ana itibarin su a matsayin kuɗi ne, tare da cewa darajarsu da matsayinsu bai kai dinar da dirhami ba. Mafhum? Tayyib. So daka abinda hadisin ke nufi ba wai sai kawai dinar ba, a'a, mafi falalan dukiya ko kuɗi da mutum zai ciyar a rayuwarsa shine kuɗin da yake ciyar da iyalansa abinci da su, yake tufatar da iyalansa da su, yake biya wa iyalansa kuɗin makaranta, yake biyan kuɗin hayan muhallin da suke zaune, ko yake kai su asibiti in babu lafiya. A dukkan kuɗin da ka mallaka, haƙƙi na farko manzo Allah yake cewa dukiyar da Allah yake so shine wanda kake ciyar da iyalanka. Me dalili? Saboda ciyar da iyalai a musulunci ba zaɓi bane, wajibi ne, tilas ne ga wanda ke da hali ya ciyar da iyalai. In ma bai da halin, dole sai ya tashi ya yi hoɓɓasa, ya fita nema. Idan bai samu, rashin samun sai ya zama uzuri. Amma wanda ya kwanta a gida ya ki fita, to anan kuma a wurin Allah ne fi yake in bai ciyar da iyalai ba, ko da bai da shi sai ya je nema. Idan aka dace Allah ya sa aka samu, sai a zo a ba su. In ba a samu ba, to Allah ya gani a cikin falalarsa, kuma sai buɗe wata hanya ciyar maka da iyalan naka. Don haka mafi falalan kuɗin da ake biyan ka albashinka ne, ribar ka ce a kasuwa, noma kai ka samu, ko shago kake yi, sana'ar hannu kake yi ake biyan ka, a duk wannan kuɗin da ka tara, haƙƙin iyalanka shine na farko a kanka. da su ake bukata kafara, saboda me ka duba iyali aka ce yau ka auri iyalinka, tana da mahaifi watakila ka raba ta da mahaifin, mai iya yiwa ta yi kwana 360 bata ganshi ba. Baya ga wannan ta zauna a gida ka ajiye ta, mai iya yiwa ba ta aikin komai sai kula da gidan, a haka za ta kula da gidan da daɗi babu daɗi tana zaune, a haka za ta samu juna biyu, ta yi ƙoƙarin ɗaukansa watakila wata 7 ko 8 ko 9 ko abin da Allah ya ga dama a haife shi, ɗaukan wahala haihuwan wahala, kuma a ci gaba da renon. In ka duba kawai raba iyali da uwa da uba kaɗai, baka san haihuwanta ba, baka san sunanta ba, baka san yayanta ba, baka san kuɗin islamiyyanta ba, baka san nursery ɗinta ba, baka san primary ɗinta ba, mai yiwuwa baka san secondary ba, mai yiwuwa baka san jami'a ba, kawai a sama ka ganta kake so, ka haɗa ɗan dabarbarunka da sadaki da kai aka baka, kuma ka kinki mota a gidan iyayen ta rabu da su, kuma ta zo ta zauna ƙarƙashinka, in ma za ta gansu sai ta nemi izinin ina so na je na ga babata, mai yiwuwa ka ce yi haƙuri ba yanzu ba, da ce to Allah ya kai mu lokacin. Ai ka san ta yi sacrifice da yawa, ta sadaukar da kanta da yawa, kuma ta zo ta ɗauki juna biyu, kuma ta haifa maka ‘ya’ya. Kaga kenan addini dole ya kula da irin sadaukar da kanta da ta yi a kan me a kanka, kuma ya zama ɗora maka cewa kai kuma dole ne ka kula da ita. Shi yasa a ƙa’ida da Musulunci, ko da iyalinka ta fi ka arziki, to ɗaukan nauyinta a kanka yake ba a kanta ba. Mafhum? Tayyib, idan yau ta fi ka kuɗi a duniya, to haƙƙi ne kai ka kula da ita. Matukar ta kiyaye haƙƙinta na aure, dole ka kula da ita. Kamar yadda na faɗa a karatu na baya, in ma kana da uzuri ba ka da hali, to ba za ka ce mata ni ba zan yi ba, sai dai ka yi me, sai ka sunkuyar da kanka ƙasa ka yi mata fadanci, ranki ya daɗe gimbiya. Allah ya taimake ki, Allah ya ƙara miki yarda, Allah ta'ala ya jiƙan magabatanki. To abubuwa sun mun yawa, ba zan iya ba, ina buƙatar gidan nan a ɗan taimaka, a ɗan tura mini koda na wata ɗaya kwana 30, ta ce to mai gida babu damuwa, insha Allah za ka ce to na gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya taimake ki, in tana da ɗan wanki kuma sai ta baka ka wanke mata, albarkar aure ne. Saboda me, in ba za wata yi kai ma ai sai ka mata wani abu, in ba za ka iya wanki ba kuma take tana so a mata a goye ta, sai ka yi me, sai ka tsuguna ta hau ka mata dokin kara yadda ake wa yara ko. Duk wannan daɗin aure ne, karka damu a ce maka wai kai mijin hajjia ne, ka amsa din mana, me damuwar ka da an ce maka mijin hajjia? Duk inda kai an ce mijin hajjia, to auren ne yayi daɗi, inda bai daɗi ba ba a faɗa. So kada ya dame ka, in ta tallafa maka sai ka tara mata ƙasa, kuma ka zama mai tsananin biyayya, in ta ce a yi a yi, in ta ce a bari a bari. Ka shirya za ka fita waje da ce ina za ka je mai gida, zan yi sallah bayan nan zan je ɗan hira wajen abokaina, ba damuwa, sallah haƙƙin Allah ne, a je a yi. Amma daga can ina roƙon a dawo gida, sai ka ce to an yi biyayya hajjia ba komai. Ga masallacin ada idan da sallah sai ka kira ta, ka ce mun idan ga ni a hanyar gida. Duk wannan ya nuna mai iya nuna biyayyar ka ce, duk wannan fasatan ansa ake baka, ba wai haka kawai ka hau kujerar naki ba, ka ce a'a kai kana da veto power, dole ki rike gidan, ya'yan ma ai ba ni kadai bane, ai hada ke sai kin biya kudin makarantar su, ai kaza kaza, kuma wai kai haka, kuma kai barazana ka ki magana, ba haƙƙinta bane, haƙƙinka ne. In kana son a tallafa maka sai kai fadanci ka roka, kuma komo muke bukatan a tallafa za mu roka din. Ka taba roka malam ina ruwanka da ni, ban gaya maka ba, amma dai inda bukata za mu ce a tallafa mana. Mafhum? Tayyib. Don haka afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinar yunfiquhu ala iyali, mafi falalan dinari, mafi falalan kudi da mutum zai ciyar a rayuwarsa shine abun da yake ciyar da iyalansa, shine na farko. Idan aka ciyar da iyalai abin da ke wajibi na necessity, na bukatunsu yau da kullum, ko tuwo da miya, ko shinkafa da miya, da ɗan ruwan da za a sha, misali aka biya kuɗin makarantar yara, iya gwargwado wani abu ya saura, tukuna sai a je gaba na gaba. Amma ana farawa da su ne, idan iyaye ba su da hali su ma sun shiga ciki, dole a fara da su. Sai na biyu, fiyayyen halitta as-sadiqul masduq radiyallahu anhu yace wa dinar yunfiquhu ar-rajul ala dabbatihi fi sabilillah da kuma dinar da mutun yake ciyar da shi akan dabbarsa don neman yardar Allah da dinar da mutun yake ciyarwa akan dabbarsa don neman yardar Allah ita ce kaman dabbar da yake hawa irin da ya tafi filin daga da ita ko dabbar da yake hawa ya je masallaci da ita sallar azhar la'asar magriba isha ko sallar juma'a ko dabbar da yake hawa dan ya je gona yayi noma wadannan irin dabbobin da ake fada a yanzu sai ka ce mashin ko keke ko mota ko jirgin sama su ne yanzu a gurbin dabbobin musamman ga mutanen birni mutanen bariki irin yan Abuja to su wannan sai dai a ce ko mota ko abin da ya kama da haka ko amma an ka je kawai har yanzu akwai dabba zai ga mutum jakin sa yana hawa in ka shiga cikin wasu kasashe har a Najeriya ko wanda suna hawa har akumin su har yanzu akwai masu hawa doki so sai ya ce amma kuma wannan fi sabilillah dabbar da ake hidiman hanyar Allah da ita dukkan abin da kake da abin hawanka na kiyaye abin da Allah ya wajabta maka a kanka ba wai don sabon Allah ba yana iya shiga cikin tafarkin Allah kamar abin hawanka da kake takzi don ka nemo abinci cika ciyar da iyalanka mai iyawa motar da kake tafiya ita kasuwar kauye ne ka kai kaya ko wani abin hawa ne da kake kaya cikar ka sai da shi ko kuma motar da kake zuwa wajen sana'arka ko kasuwarka ko ofishinka bukata kuma ta kama ka wuce masallaci da ita so wannan ma tana da haƙƙi wato kuɗin da kake kashewa wajen sustaining dinta don ka nemo halal ko ka je kai bautan Allah wannan shi ma yana cikin abin da ya zama ciyarwa fi sabilillah kuma iya cikin mafi falalan ciyarwa sannan wa dinar yunfiquhu ala ashabi fi sabilillah da kuma dinar da mutum yake ciyarwa ko kuɗin da yake ciyarwa akan sahabbansa amma a tafarkin Allah na'am akan sahabbansa amma a tafarkin Allah wannan sahabbai iya nufin kaman wadanda suke karkashinsa ko ƴan uwansa na jini ko almajiransa ko masu masa hidima yau da kullum a bisa ga harkokinsa to wannan ma iya cikin dinar wanda yake mai falala kuma a cikin ciyarwa din mafi falalan ciyarwa tufatarwa ciyarwa ne a musuluncin an ce yunfiq ba kawai sai na baki ba tufatarwa ciyarwa ne ba da magani ciyarwa ne ba da wajen zama ciyarwa ne amma kololuwar ciyarwa din kuma shine ciyar da abinci kisa akwai hadisin da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ke cewa khiyarukum man at'ama at'am hadisin ya cikin silsilatul ahadith sahiha hadisi na 44 yace khiyarukum zababbunku mafi falalarku a wurin Allah shine wanda ya ciyar da abinci a dukkan taimakon da zaka yi wa dan adam babu wanda ke da falala kaman ka ciyar da shi abinci fi sabilillah biyan kudin makaranta muhimmi ne tufatarwa muhimmi ne amma mafi falala shine ciyar da abinci shi yasa kake ga kasashen da suka fahimci irin wannan irin kasar Saudiya sai ga mutun ya ciko mota da abinci sabil kwali-kwali a zo hanyar harami a tsaya da kansa zai zo ya dauko kwalin ana azumi na litinin ko alhamis ko azumin ramadana sai rika karba kuna wuce yana mika muku a ciki ka bude kaga akwai cinyar kaza akwai shinkafa akwai dan juice a ciki akwai dan dibino a ledarsa dan ababe dai na sha'awa sai ya baka in ka karba sai ya ce baka kuma shukran nagode kai kaga fahimtar addini wato ka zo da abun sadakan ma a samu mai karba din ma a shikenan ni'ima ce daga wurin Allah kai ya ba kuma kai yake guyo godiya mu kuma dabi'ar mutanen mu wani sai dauko katon guda sai karbo ya kawo daki har ya rube saboda muna da dabi'ar wai ba ma ganin banza mu bari manta raka bati suddan ko ita ce matsalar tamu ni na san ana karban sabil akai daki ya lalace mutum kwali ɗaya zai iya ce wani ya karbo katon mai kwali 20 mai ko 30 ya hana kowa kuma ya zo ya aje sai ya rike fita da shi kuma yana ga ya ci riba Allah bai samu wani lafiya qala abu qilaba yace wa bada bil iyal manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya fara da iyalai ciyar da iyalai sune na farko thumma qala abu qilaba sai abu qilaba yace wa ayyu rajul a'zamu ajran min rajulin yunfiqu ala iyalin saghirin don Allah wani mutum ne yafi wannan mutumin lada wani mutumin da ke ciyar da iyalansa ƴaƴansa ƴan ƙanana ka duba fa ala iyalin saghirin ciyar da ƴaƴa ƴan ƙanana in kana da ƴaƴa akwai ƴan shekara 30 akwai ƴan shekara 20 akwai ƴan 18 akwai ƴan shekara 21 to na ƙasar nan ciyar da su yafi lada su waɗancan ƴan 30 ɗin wuri suka samu in ya jin yunwa ba ya iya ya san yadda zai je nema kawai yanzu gata ake musu sai ya zauna yana cin na bulus a gidansu amma inda an takura shi ya san yadda zai nemo amma ɗan shekara 1-2 babu yadda suka iya ɗan shekara 2-3 ba da dabarar da iya su ne fa asalin ƴan ba ni babu su saboda yadda Allah ya jarrabe ka a duk shinarin su gaba ɗaya babu kalmar babu amma ɗan shekara 20-30 ya san babu ko da bai nema amma ɗan shekara 2-3 sai ce maka shi bai sani ba in ka ce babu sai ce ba ni wai ita ma babun a bada ita ma babun ana bukatanta kana fama da yadda za ka yi cefa don gobe na karyawa sai ku wuce sai ga wani katon shopping mall ko wani muhimmin office sai ce abba sai ka ce sai ce da Allah sai ya mana wannan duk bayanin da za ka yi a duniya da baka da hali ba zai fahimta ba yadda za ka ga suka ce to insha Allah za a saya Allah ya ba mu yadda za a yi za a saya insha Allah ko sai ya ce yaushe sai ka ce in Allah ya ba da dama ko gobe za a saya to sai ya dariya ya ji daɗi to kuma ya manta sai kuma an ga wata mota sai ce wannan fa abba ita ma za ka saya mana ita ba za ka tsaya bayanin cewa fa ni albashi na fa naira 100,000 ne sannan wannan motar 5,000,000 ne in za a ce kaza a duk wata ai kaza kaza zai saura ai ba za ka sai ba zai fahimta ba kawai sai dai ka masa bayani irin na hankalinsa wannan motar kace so eh to ba damuwa insha Allah bari mu gani nan gaba ko zuwa jibi ko hagan Allah ya kawo yadda za a yi za a saya karka damu ko to abba kuma sai ci gaba da kallo abba wannan fa jarida ne za ka saya mana eh akwai irin ta a gida su ba a musu bayani da wai ba ka da shi ko salarinka ya kare ko kuma kafi ta baka samu ba su a wurinsu babun ma a basu suna bukatanta shi ne ba shi yace musu ƴan ba ni babu to a ka'ida idan kana da ƴaƴa wasu sun kai gaba ta balaga wasu kuma ƴan ƙanana ne ƙananan nan suna da haƙƙi a kan ka fiye da wanda ya riga ya balaga ko da a gida ne saboda shi wancan akwai yadda zai amma wannan babu yadda zai so wanda bai da wata dabara to shine priority naka a ka'ida shi zaka ba wa muhimmanci shine wa rajulun a'zamu ajran min rajulin yunfiqu ala iyalin saghirin wani mutum ne yake da lada fiye da mutumin da ke ciyar da iyalansa ƙanana ya uffuhum wanda yake kokarin ya kubutar da su daga me ya kubutar da su ya biya musu bukata ya kubutar da su daga yunwa ya kubutar da su daga rashin lafiya gwargwadon yadda Allah ya ba shi ne ya uffuhum wato yana kokarin sa su kame kamewan kuma ba sai sun gani a wani gida sun roka ba yanzu idan layya ta zo idan baka da halin rago sau da dama ka san Allah bai wajabta maka ban baka da hali amma in kana da yara ƙanana damuwarka shine ya zamu yi da yaran nan a gida saboda in ba a yanka ba sai su je makwabta su kaskantar da kansu kuma yaron sai ya dauka kaman walakanci ne gidan wani an yanka rago can an yanka saniya su wancan sun yanka dan taure mu kuma gidanmu babu abun da aka yi to kaga wasu al'amuran da kake kawowa gidanka na halal ba kana kawowa ne don bukatar kanka ba kana kawowa don su kananan nan ne shi yasa idan kana da halin da yake yi in akwai dabara da zaka yi kai wanda ba da sabawa Allah ba saboda me ya uffuhum duk abin da zai sa yara kanana kar su je waje su walakantar da kansu to ayi kokarin yi musu kana da hanyar sanya musu talabijin a gida a saka amma dai a kula da me suke kallo a ga sun kalli mai amfani an nisantar da su da mara amfani suna bukatar internet a gida akwai hali a saka amma kuma a tabbatar an kula da me ake yi da shekara ba shekara zube kada da halin sayan mota a gida don a kai su makaranta ba sai an kai keken nafi ba sai ka kai su in ba ka da hali sai kai abinda Allah ya sawwaka maka amma wasu al'amuran da ake so mu yi ba wai dan kanmu bane dan masu rauni da ke karkashin mu musamman yara kanana wanda hankalinsu da shekarunsu bai kai su gane babu ba bai kai su gane cewa Allah ya ba wani amma bai ba wani ba mafhum tayyib kuma dukkaninmu kowa ya yi mahaifansa haka ba wanda yake karami bai ga wani abu ya ce wa babansa ayi ba ni dai ina da yakinin na shayi ina karami ina tuna abin da nayi a karancin shekaru wani lokaci ma na tuna ni kada sai ne ta dariya har a gida a tambaye ka me ya faru sai in ce babu in an tura da bango sai in danyi bayanin kada dan abin da kai a shekaru wani lokaci kai da kanka kake yi wa kanka dariya kai da kanka kuma iyayen haka suka yi manajin ɗinka Allah ya ji kansu suka baka amsar da ya dace da kai mafhum tayyib don haka ya uffuhum yana sa su kame kar su je wani wuri su yi kwaɗayi ko su ga kansu makaskanta aw yanfa'uhumullahu bi ko kuma by virtue of abinda Allah ya bashi ya musu sai Allah ya amfanar da su da wannan dukkanin yanzu a zama a rayuwa ko na zama a rayuwa ko ya zama ko ta zama ko suka zama ai babu kwakwanto albarkan abinda iyaye suka yi ne tun me tun asali iyayen nan suka kula da mu suka tarbiyyantar da mu suka mana duk abinda suka mana gabannin akai gabar da muka kai a yanzu shine ma'ana aw yanfa'uhumullahu bihi ko Allah ya amfanar da su da abinda babansu yake kashewa a kansu mahaifinsu zai yi hidima a kansu ina karami ina tunani na yarinta an raba ni da iyaye na fara tafiya makarantar haddan Qur'ani bani zaton na kai shekara na wuce shekara 6 na fara rabuwa da iyaye duka ƴan uwana da suke gida sai ina kaman su ake so ni ba a so saboda a lokacin nan da ake tilasta ma ka je kai haddan Qur'ani hankalinka bai gane a nuna ka fahimci a wai son ka ake ba kai tunaninka son ka shine a barka kai abinda kake so baka wahala ba shine ma'anar fahimtar ana son ka amma iyayenka kuma sun fahimci a lokacin son kan shine a tilasta ka yi karatu ka zama mutum na kwarai kuma wannan ita ce tarbiyyar da ayyuka muka rasa iyayenmu suka mana akwai jumlar da iyaye ke aiki da ita wanda akwai cikakkiyar hikima a cikin ta shine wai ka kina ka duniya ta so shi Allah maganar nan gaskiya ne ka kina ka duniya ta so shi zaka fahimci haka an fi samun yin nasara a cikin kunci da wahala fiye da yin nasara a cikin yalwa da wadata ƴaƴan da suka tashi a kunci da takura da ƙarancin arziki in aka sa ido a kansu sun fi zama na ƙwarai sun fi jajircewa sun fi yin nasara a duniya fiye da wanda ya tashi da abin da ake cewa an haife shi da golden spoon ko an haife shi da silver spoon yadda ake faɗa so daga an fi samun mutum ya zama mutum a cikin kunci da kulawa fiye da ya samu nasara a cikin wadata da kulawa ko ma akasin haka wadata da rashin kulawa shi yasa cewa wai ka kina ka duniya ta so shi daidai ne ai ba wai kin kake ba dabi'un da kake na tilasta shi ya je karatun sai ya dauka kaman ki ake saboda hankalinsa a lokacin fahimta yake ana kinsa abubuwan da iyaye Allah ya ji kan suka sa mu kai a wancan shekarun na yarin da ku je ku yi haddan Qur'ani ku je ku karanta kaza in a yanzu ne ko mutum iya so ba zai iya yi ba akwai abin da in ka bar shekarun suka kubuce na yarin ta ko kana son kai ya zama adult education amma ba wai a yi shi a yadda ake son sa ba sai dai kawai wai a rashin uwa akan yi uwar daki to wannan haka za a koma mafhum tayyib don haka dole mu kula da tarbiyyar yaya mu kula da irin yadda iyayenmu nan suka tarbiyyantar da mu abubuwan da suka karantar da mu kashi 97 da 8 da 9 cikin 100 daidai ne sai mu yi kokarin dora yaya akan yanzu irin wadannan abubuwa mu kai su su yi karatun Qur'ani suna so ko ba sa so suna kuka mu ce sai kun je kun yi karatu in sun girma za su gane iyayensu sun taimake su amma a yanzu ba za su fahimci haka ba mafhum tayyib ina tuna a lokacin mutum zai tafi makaranta ya haddan Qur'ani ya dawo wani lokaci a je gonar malam a dawo a tafi wajen koyan dinki a je a koyi dinki a dawo a yi shara a gida ko a je ɗebo ruwa a gida babu a kawo ruwan dare yayi a sake koma makarantar Qur'ani tun kana karancin shekaru kai haddada da safe kai da rana kai da yamma kai da magariba kai a dare wani lokaci a tsangaya a rana ɗaya sai an yi karatu sau biyar ko sau shida a rana ɗaya ɗan tsakanin lokacin magariba zuwa fitan almajirai bara sai an zauna an yi karatu a dawo bayan isha kuma a yi mai a yi jadare a jadaren sai kamar karfe 11 a kwanta can wajen karfe 2 kuma a taso ku sai a yi tashi saba jama'a Allah ya samu wani lafiya wa yughnihim kuma mahaifin nasu ya wadatar da su Allah ta'ala ya bamu ikon kula da iyalanmu Allah ta'ala ya bamu ikon ciyar da su da halal Allah ya samu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك wannan hadisi shi ma yana cikin sahihu muslim hadisi na 995 daga hadisin abu huraira radiyallahu an wato abdurrahman bin sakhr Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace dinar shi dinar anfaqtahu fi sabilillah dinarin da ka ciyar da shi don neman yardar Allah ko ka ba da taimakon masallaci in kwaya ɗaya ne ko ka sayi kawa'idi ko ahalari ko iziya ko ishmawi ko risala ka ba da ita don a karanta ko wanda za a je filin daga ka ba da gudumawa wa dinar anfaqtahu fi raqaba da kuma dinar da ka ciyar da shi wajen yanta wuya wato akwai baiwa ko bawa iya neman fansa sai ka fanshe shi dalilin imaninsa ko imaninta wa dinar tasaddaqta bihi ala miskinin da kuma dinar da talaka ke neman taimako ka taimaka masa da shi wa dinar anfaqtahu ala ahli da kuma dinar kwaya dai da ka ciyar da iyalanka kaddana dinar dinan dan daidai guda nawa ne guda hudu daya sai ka bar fi sabilillah daya sai ka bar dan yanta baiwa daya sai ka bar sadaka wa talaka na hudu sai ka ciyar da iyalanka manzon Allah tsira da aminci tabbata a gareke cewa a waɗannan guda hudu da kai ayyuka daban-daban da su a azamuha ajran wanda yafi kowanne girma na lada shine allazi anfaqtahu ala ahlik wanda ka ciyar da iyalanka yafi falala a cikin duk waɗannan ayyuka kana da guda hudu sai ka raba ɗaya biyu uku hudu kai ayyuka to wancan yafi falala tukunna sai dai ka tambayi na biyu a wannan abu darasi na farko da muke koya shine cewa a cikin musulunci a ka'ida iyalanka na cikin mai ɗan uwanka mafiya yawa saboda kusancin iyalai in muna irga ɗan uwa ba ma tuno iyalai babanka ɗan uwanka ne babarka ƴar uwarka ce ɗanka ɗan uwanka ne ƴarka menene ƴar uwarka ne amma saboda kusancin sai mu ce mama da baba da ɗa da ƴa da sauran ƴan uwa amma a ka'ida su ma ƴan uwa ne amma ba kullum ba aka ce suwaye ƴan uwanka ke tuna babanka ba in an ce suwaye ƴan uwanka a mafiya yawan lokaci tunaninka bai zuwa ga baba da mama amma a ka'ida ana categorization a musulunci su ma ƴan uwa ne bal su ma su ne as-sabiquna al-awwal sunansa fiqhul aulawiyya. Dirasa jadida fi dawil kitabi wa sunna, wato yana cin abin da ya nuna kwarewarsa ta malinta, kusan wani sabon fanni ne da yake akwai shi a Qur'ani a sunna, amma sai fito da shi a wata fiskar da a cikin takaddu na magabata kusan Allah bai nuna mana wani wanda fito da abun da irin yadda ya fito da shi a irin wannan zamanin ba. Duk da sun yi magana akai, sai saka wa fiqhun sunansa fiqhul aulawiyat, wato science of prioritization ko kuma science of preference. Ilimi ne mai matukar muhimmanci, kuma duk inda ka zaga kasashen musulmai har yanzu akwai shi. Shine sai mu bar abun da yake muhimmanci, sai mu shagalta da abun da ke da karancin muhimmanci. To shi abun da yake promoting a littafin shine, idan muna da karancin kuɗi ko adadin mu bai yi ba ko kaza da kaza, duk aikin da zamu yi mu zauna mu nutsu mu jera aikin daga wanda yafi kowanne muhimmanci na daya, sai wanda ya biyo bayan sa na biyo, sai wanda yake na uku, sai na hudu. To sai mu bawo da muhimmanci akan na farko. Misali a yanzu in a da'awa ne ka tambaye ni, sai in ce maka a yanzu akwai hali da'awar da tafi muhimmanci shine mu je ƙauyuka mu karantar da mutane, na biyu mu je wajen waɗanda ba musulmai ba fahimtar da su addinin musulunci. In akwai wanda yanzu ya tafi ƙauye yana karantar da addini, a can ya zauna a ciki inda ba a iya ba, yana koya musu arba'un hadis ba su taba yi ba sai yanzu. Wani kuma ya tafi wani garin waɗanda ba musulmai je yake da'awa don su shiga musulunci, aikin da yake ya fi nawa muhimmanci a yanzu. Wannan adalci ne, aikin da yake ya fi nawa. Saboda me a priority mu jawo wanda bai fahimci addinin ba ya fi muhimmanci akan wanda ke ciki. Waɗanda suke ciki, waɗanda suke cikin duhun jahilci, karantar da su a je wurinsu ya fi muhimmanci akan wanda suka fahimta. Wanda yake karantar da wanda yanzu ya shigo musulunci a koya masa la ilaha illallah, ya fi karantar da wanda suka dade a musulunci karantar da su yadda ake wankan gawa. Saboda me? Saboda shi yanzu ya shigo. To duk abinda za mu yi a musulunci ana karantar da mu, mu gane science of prioritization shine fiqhul aulawiyat. A wajen aulawiya kuma shi cikin fiqhul aulawiyat, ɗaya daga cikin magabata ya samu wasu mutane suna shan giya a bayan gari, da ya gansu sai gode wa Allah, amma giya suke sha tare da shan giya haramun ne. Ɗaliban suka tambaye shi me dalili, sai ya ce ai da suna cikin gari ne suna kashe mutane, yanzu sai Allah ya dada su bayan gari suka fita a cikin jama'a, suka kuma bayan gari suna shan giya. To ai kashe mutane laifinsa ya fi, saboda shan giya yanzu illa akan su ta takaita, amma da kuma akan bayin Allah take. To shi yana ga yanzu sun bar babban laifi ne, sun koma wanda yake karami tare Allah ya tsinuwa ga mai shan giya, amma dai ala'ayi halin a kansu yanzu ya kare ba a kan mutanen gari ba. To ko a wajen zunubi ne, in ba za ka hana mutum yin zunubi dukka ba, to ka raba shi da babban zunubi kamar shirka, ya yadda zango akan aikata haramun da bai kai shirka ba yafi sauki. Wataran zai dawo baya zuwa ga makaruhi, wataran ma zai daina. Duk wannan iya cikin babin me yake cewa, yana cikin babin fiqhul awlawiyat, kuma yana da matukar muhimmanci. Shi yasa ko a cikin ayyuka na addini za ka ga addini yana karantar da mutane mataki mataki, ko imani ne sai a ce kaza sai kaza, kai ko haddan Qur'ani kuka yi a cikin mahaddata Qur'ani wani yafi wani daraja. Shi yasa Allah ya ce thumma awrathna alkitaba alladhi nastafayna min ibadina, sai ya ce faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. A wani sura kenan Fatir ayata nawa 32 zai zama muhallin shahid nan, kaga mahaddata Qur'ani ne sai Allah ya ba su gida uku, shi ma fiqhul awlawiyat ne, science of prioritization, cewa wani yafi wani. Allah ya ce sai muka gadar da littafin mu gabbayin mu da muka zaba a cikin su, sai ya ce wa minhum zalimun li nafsihi, akwai mai zaluntan kansa. Na biyu wa minhum muqtasid, sannan na uku wa minhum sabiqun bil khairat, a cikin su wanne fi falala? Sabiqun bil khairat na farko, sai na biyu wanne? Muqtasid, sai na karshe kuma zalimun li nafsihi. To shi ma fiqhul awlawiyat ne, ko kuma ko a cikin ayyukan alkhairi kaga wani yafi wani. A hadisi manzon Allah zai cewa, yake cewa al-iman bid'un wa sab'una shu'ba wa fi riwayatin bid'un wa sittuna shu'ba, sai yace a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha, adagaina yace an tariq, sai yace wal haya shu'batun min al-iman. Annabi yace shi imani yana da reshe branches guda 70 kai, ko abin da yake bada haka. Sai ya ce branch da yafi kowanne a jikin imani daraja shine kalmar la ilaha illallah, wato duk imaninka babu abin da yake yadda da Allah ɗaya ne. To kaga science of prioritization ne, a duk branches na imaninka priority ka shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sai ya ce wa adnaha, a cikin waɗannan branches din prioritization da aka baka, mafi kankanta shine imatatul adha anit tariq, shine zaka wuce a hanya sai ka ga kazanta, sai ka binne ko ka tunkuɗe daga hanya, to shine mafi kankanta. Kaga an baka scale of prioritization ko scale of preference. Sai yace wal haya shu'batun min al-iman, amma ita kunya ma na daga cikin waɗannan branches din. Kaga misali branches din a ce 79 ne, sai aka baka number 1 a priority shine la ilaha illallah, number 79 sai aka ce maka me gusar da kazanta daga hanya, sai aka ce amma daga cikin number 2 da ba a fada ba zuwa number 78 da ba a fada ba akwai kunya na wannan zanga. To wannan shi ake cewa fiqhul awlawiyat, science of prioritization, wato hatta ayyukan da Allah ya ce mu yi sai ya nuna mana wani yafi wani. A wani lokaci kuma sai ya ce ku yi division of labor, maimakon ku haɗu a wuri ɗaya wane ya kaza wane ya kaza, kamar wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din, zai zama cikin Tauba ko aya ta nawa 122, Allah ya maka albarka. Haka ne, kaga sai aka ce bai dace dukkan mu'minai su tafi filin daga lokaci ɗaya ba, amma inda za su tashi fita sai a ce wane ku tafi karantarwa, wane je ka karantar da sabbin musulunta, wane je ka karantar da wanda suke musulmai a ƙauye ba su iya ba, wane ka zauna a gari ka yi limanci, wane ka zauna ka yi ladanci. To Allah sai ya ce in za ku yi wannan division of labor shi ma daidai ne. Kaga anan an karantar da mu division of labor, kada duka mu taru waje ɗaya. To yana cikin nasihar da nake mana mu almajirai masu karantarwa, masu son karantarwa a ƙauye sun yi karanci. Sai mutum ya fito a ƙauyensu, maybe ƙauyen local government ne ba, sai a masa gata a biya masa makaranta Saudiya ta bashi scholarship ya je Jami'atul Islamiyya a Madina ya karatu, ko ya tafi Misra a bashi scholarship ya je Jami'atul Azhar ya yi karatu. Idan ya dawo maimakon ya je ƙauyen ya karanta, sai ya ce a state capital zai zauna. Sai zama yanzu duk waɗanda suka yi karatu mafiya yawa kashi 90% cikin 100 kowa birni yake dawowa, amma kuma ya bar ƙauyen da daga can ya samu karatun, ya ba su suna buƙatar ilimin fiye da birnin. Kuma aka zo birnin, sai ya zama wani lokaci shedan baya bari, ikhlasi ya yi karanci, sai a zauna a yi ta rikici a birnin. Amma ga mutanen ƙauye a can su suna buƙatar mai karantu da su ƙawa'idi, mai yiwa cikinsu akwai yayin iyayensu, akwai ƙannensu, akwai yar mahaifiyarsa, akwai ƙanwarta, amma ba su yarda gari ya zauna. To wannan iya daga cikin matsalarmu a yanzu, shi ne ba ma gane priority, aulawiya na karantarwa. Kusan kowa birni yake bukata, sai aka bar ƙauyuka din babu karatu. To wajibi ne a kanmu, idan muka samu scholarship muka je muka yi karatu, an ka ɗauke mu ne don mu zo mu karantar da mutanen ƙasarmu. Mutum ya je ya yi karatu ko a Saudiya ne, ko a Egypt ya yi karatu ne, ko a Algeria ya yi, ko a Morocco ya je, in ka dawo ka iya gane cewa jama'ar da ka fita a cikinsu gabanin tafiyar nan, haƙƙinsu ya fi na kowa a kanka. Ai, manzon Allah da kansa ne aka ce masa wa anzir ashiratakal aqrabin, wani sura? Suratu Shu'ara, ayata nawa? Ayata nawa? Na'am, jazakallahu khairan. So kula ga wannan al'ayi, halin kaga annabi kansa da suwa ya fara da al-aqrabin, waɗanda suke makusanta. Ina faɗan wannan ne mu gane muhimmancin duk abin da muke zama muna da priority, muna da aulawiyya, muna da preference, kar mu zama kara zube. Abin da ake nufi aulawiyya, ina ta faɗa da Turanci da Larabci, ko shi ne mu gane abin da ya fi muhimmanci, mu ba shi muhimmanci, mu jera abubuwan da suke gabanmu bisa ga muhimmancinsu, mu ba su namba, ga na ɗaya, ga na biyu, ga na uku. Kullum mu riƙa fifita na farko akan na biyu, na biyu akan na uku akan na huɗu, har zuwa ƙarshen adadinsu. Mafhum? Tayyib. Wa an Abdullahi bin Umar annahu qala li khazinihi a'tayta ar-raqiqa quwwatahum, qala la, قال فانطلق فأعطهم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. ولفظ أبي داود كفى بالمرء إثما أن يضيئ من يقوت. وانا حديثي إيا صحيح مسلم إيا بايا وانجا حديثي دن أجرسي إيا صحيح مسلم حديثي ندري تارا دا تسئن دا شدا. Daga hadithin Abdullahi ibn Umar radiyallahu an, annahu qala li khazinihi, shi ya gaya wa kaman mai masa hidima tare da shi, ko wani mai gadinsa, ko mai kai ya kawo gare shi, ko wani storekeeper nasa, duka yana iya daukan wannan, wani wanda da yake kula da hidima nasa, ko ajiya abinci a store, ko shi yake gadi, ko kuma shi yake sabin mutane abinci idan akwai bukata, ko kuma shi ake aika ya je kawo abin da ake bukata. Yace a taitar raqiqa quwwatallam, dan manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi, yace kafa bil mar'i ithman, kafa ya isa ga mutun ya zama zunubi, ay yahbisa amman yamliku quwwata, da ya je kanya wani wanda yake kansa na ciyar da shi ya hana shi abinci. Shi ne wanda ya dace ka ciyar da shi, kana da ikoncin da shi sai ka hana shi, to zunubi ya kai zunubi yin wannan. Iya cikin rahamar musulunci, mun ga dai karuwa daga cikin Banu Isra'ila ta ga kare zai mutu saboda kishirwa, kuma kare halitta ce walakantacciya a musulunci, amma dalilin shayar da kare, Allah ya gode wa karuwa ya gafarta mata ya bata aljanna. Kuma mun ga musulma mai imani ta kanya kuliya ta hana ta abinci, duk da kasancewarta musulma ta kwarai, kuma annabi ya ce tana wuta saboda har kuliyar ta mutu, ba a bata abinci ko ba a bari ta nema ba, ta mutu saboda yunwa, wannan ya kai ta wuta. Kaga wannan fa akan dabba kenan, yaya ga wanda yake da arziki ya kiciyar da iyalansa, saboda muna da su a cikin jama'a yanzu, iyalan ba su dame shi ba, shi zai ji shi waje ya ci cinya da haƙarƙari, amma a gidansa babu abincin ko bai dame shi ba. Wani kuma walakantar da iyalin yake, a waje ya ci cinya da haƙarƙari, ya ci shawarma, ya sha ice cream, a gidansa ya tura musu tuwon masara da miyan kuka da wake da kunun zaki. Ganyi magana ce to banci mai lafiya ba sai da zan samu karfin da zan nemo musu sai wani haka wai sai ya mika wai duk wannan wai shi yana cincinya da hakar kare wai dan yayi karfi ya nemo ne kuma sana'ar ta sa ba fa da kombu yake akan sa ba ba fa sa dutse yake ba fa amma wai duk da haka sai an ci cinya da hakar kare an yi karfi ita kuma iyalin da take gida tana kula da gidan mai yiwa tana girki mai yiwa tana wanki a gidan mai iya yiwa hatta ice girkin ice take amma ita ba a tuna a bata mai lafiya ba ita sai dai a ta dura mata masara da kuka da wake in kuma kai magana in yana dan jin wa'azi sai ce maka ilahi kallifin lahu nafsan illa wus'aha sai ja maka wai aya wai da kafa maka hujja jama'a mu ji tsoron Allah akan haƙoƙi na iyalai dukkan irin abin da kake ci mai daɗi ka tabbatar da iyalanka ana kwatantar da su a ciyar da su wanda yake mai daɗi idan Allah ya rufa maka asirinka manzo Allah sai ke cewa a ga wannan rufin asirin a jikin iyalanka duk wanda ya ga iyalinka ta wacce ta ga iyalinka da sai kai alhamdulillah hajjiya jamila dai alhamdulillah asiri ya rufe mijinta na kyautata mata daga fatar jikinta zuwa atamfar da ta saka zuwa abin da ya kama da haka a gane duk wanda ya ga danka ba tare da kai alfahari ba ba a son alfahari ba tare da an yi almubazaranci ba duk dai wanda ya ga danka ya gane alhamdulillah asiri ya rufe iya cikin sunna ta musulunci shine annabi yace duk wanda Allah ya rufa wa asiri a ga gurbin rufin asirin tare da iyalansa in dai Allah ya rufa maka asiri to a ga gurbin rufin asirin tare da iyalanka wannan yana da matukar muhimmanci ba a ma ce gare ka ba a gani tare da su ba sai kai kadai ba kai ka ci mai kyau ka ba su mai kyau ka sanya mai kyau ka ba su mai kyau to wannan shine addini kuma anan ana yi kar a manta da iyaye dan wani lokaci kuma sai ai taiwa iyalan iyalin turmin 80 baba sa kuma turmin 6500 to anan kuma an yi zalunci kar ka ce wa ita ai hajjiya tsohuwa ce a'a in ita tsohuwa ce a ga duk wanda ya gane ya ganta ya san ta aifi da na kwarai shekarar ta 88 amma a jikinta turmin 120 ne kuma a mata dinki na zamani yadda take so a sa mata sarƙoƙin nan lafiyayyu suna yalki duk wanda ya shigo falanta kar ka bar wannan tibin da aka mata irin na da black and white a sa mata plasma tv lafiyayye a sa mata kujeru na kasaita irin wanda suke falan iyalinka ko falanka duk wanda ya shigo ce hajjiya kaman ki haka da shiga alhamdulillah ai albarkan muhammadu ne ai ya haifu Allah ya masa albarka duk wanda ya gani sai ya fada kuma sai an maka addu'a a wurin saboda su dattawa ba sa manta alkhairi ba irin mutanen yanzu bane mutum ya ci ya goge bakinsa bakinsa alaikum kaman bai san an yi ba to wannan ita ce rayuwa duk iyayenka a kyautata musu ƴaƴanka a kyautata musu kuma hatta makwabta suna da haƙƙi in an dan samu dama su ma sai a dan buɗa musu a kyautata musu kowa zai gane musamman daga lokaci zuwa lokaci dan abincin azumi da za a taimaka dan bukunan shinkafa kai kwano 5 gidan wane kai kwano 10 gidan wane kai kwano 2 gidan wane gwargwadon halinka iya abinda zaka iya ya zama dai su ma suna jin dadi in ka kyautata makwabcinka faran da ya ji bala'i a gidanka zai sadaukar da rayuwarsa sai inda karfin sa ya kare in ba ka kyautatawa yana ji sai ci gidan wa to Abdullahi yau ayo abun ya faɗa kan sa maka tun sai zo gaban ka an gama abun da ya faru kenan to Allah yake Allah yake amma a cikin sa wallahi dadi yake ji saboda mai duka ishe su a dare duk makwabtanka kowa bai da hali kuma ka tare masa da generator dododododododododo ya tayi a gidanka kullun kanshi ake ji ba a taba mika musu koda cinyar kaza ɗaya ba manzon Allah ya kasar da mu koko fito zaka dafa to ka kara ruwan ka mika musu ba a ce kullun ba daga lokaci zuwa lokaci da ma'al lissafin gidanka akwai haƙƙin makwabta a ciki mafhum tayyib ولفظ ابي داود لفظ ابو داود منذ الله سنك تروا كفى بالمرء اثما يا اش متن ذنبي اي يضيع ولا كنت تد من يقوت wanda haƙƙin ciyar da shi yake kansa kamar matarsa ko iyalinsa da ƴaƴansa da bayinsa da makamantansu. Walaƙanci ya kai walaƙanci, jama'ar da Allah ya wajabta maka kula da su da ciyar da su ka walaƙanta su. Ciyar da iyali fa ba fa febo ba ne fa, ba fa alfarma kake mata ba, mu gane fa da kyau, tilas ne. Abinda ba shi ke cewa wai dole gyaɗa ta yi mai in ta ƙi ta sha matsa, ba wai alfarma kake mata ba, kana mata abinda Allah ya wajabta maka ne, iya cikin sharaɗin raba ta da iyayenta ta zo gidanka ta zauna, ba alfarma ba ne. Tufatar da ita ba alfarma ba ne. Ke kuma karki ji an ce ba alfarma ke ce to ba zan gode ba, a'a, shi ɗa na halal ko wajibi aka masa yana godiya, bai zama dalilin ki ce ni ba zan gode ba, kuma sai ki gode, ki masa addu'a da fatan alkhairi sai Allah ya ƙara buɗa masa. Duk inda mai gidan ke kawo miki abu na ƙara, zani ne, a ɗan abinci ne mai daɗi, ɗan tsaraba ne, ki zo gabansa ki yi murmushi, ki kyautata masa, na gode Allah ya saka da alkhairi, na ji daɗi, Allah ya ƙara buɗa maka, Allah ya ƙara rufa maka asirinka, Allah ya baka masu baka, Allah ya kare ka daga maƙiya da mahasada, Allah ya taimake ka, na ji daɗi mai gida. Sannan kuma ki sirra ki nuna masa farin ciki a matsayinki na iyali, ba zan iya faɗan me nake da ke ba, ina jin kunyanku a yi haƙuri. وعن جابر رضي الله عنه قال أعتق رجل من بني أذرى من الأنصار عبدا عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ فقال لا. فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله ب800 درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل أن أهلك شيء فلذا قرابتك فإن فضل أن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول فبين يديك عن يمينك وعن شمالك فبين يديك عن يمينك وعن شمالك. وانا حديثي شما يدا تكين بخاري دا مسلم ايا تكين صحيح مسلم حديثي نتنا ريتنا دا سبعين دا باقش. وانا حديثي دا جابر بن عبد الله الله يكارا مسيح دايتي أعتق رجل من بني أذر من الأنصار عبد الله عن دبر. وانا مسلم دا تكين الأنصار يا انت باوا ناسا تيوالو كتين kaza idan ko ya faku a bayansa to wannan ya ento, bi ma'ana kaman ka ce in yau wane ya raso to bawa ya ento automatically. Fa balaga zalika rasulullah, sai wannan labari ya kai wa manzon Allah, adam manzon Allah shine maf'ulun bihi, ai fa balaga zalika al-khabaru rasulullah, ai balaga al-khabaru rasulullah, labarin ya sadu ga manzon Allah. Fa qala, sai ya ce wa shi mutumin, alaka malun ghaira, shin kana da wata dukiya bayan wannan bawan da ka yanta? Fa qala, la, yace ba ni da komai sai shi. Fa qala, sai yace mai yashtarihi minni, annabi sai yace wa sahabbai, wa zai sai wannan bawan? Fa shtarahu nu'aym ibnu abdullah, sai nu'aym ibnu abdullah yace zan saye shi, sai saye shi bi 800 dirham, sai saye shi dirhami 800, kaman ka ce dala 800 min babin misal, kaman misali nake barwa, tare da cewa ya fi wannan daraja. Sai zo wajen manzon Allah, fa jaa biha rasulullah fa dafa ilai, sai zo da ita rasulullah wajen manzon Allah da kudin, fa dafa ha ilai, sai tura manzon Allah ya ce ga kudin da na saya dirhami 800. Shi kuma mai abun ya so yanta ne. Thumma qala, sai manzon Allah ya ce ibda bi nafsika fa tasaddaq alaiha, ka ɗauki wannan kudin ka fara da kanka. Ya gaya wa shi rajulun minal ansar ɗin cewa ka ɗauki kudin ka fara biyan necessity na kanka. In kana da abinci ba kana jin yunwa ka ci abincin, akwai magani za ka saya ka saya. Fa in fadala shay fa li ahlika, idan kuma akwai abin da ya saura a wajen nemanka na halal to sai ka ba wa iyalanka, amma in a gidanka ne kuma to a ka'ida sai ka hana kanka ka ba wa 'ya'yanka masu rauni.
amma in a wurin sana'a ne ga abin da ka samu take za ka fara ci gabanin ka kawo gida ba a hada ka ba fa in fadala an ahlika shay in ka ba wa iyalanka wani abu ya saura faliza qarabatik anan sai ka kula da ƴan uwanka da suke kusa da kai ya ainihin baffaninka kawunanka da suke neman taimakonka sai ka taimaka musu bayan ka gama da necessity ba luxury ba necessity na iyalanka wajibi wa iyalai fa in fadala an dhi qarabatika shay in wani abu ya saura bayan iyalan naka bayan ƴan uwanka fa hakaza wa hakaza sai ka ci gaba da bin wannan fiqhul awlawiyat din scale of preference din science of prioritization din sai kai ta bi haka kuma kana ci gaba da saukowa saukowa har inda abun zai kare kaga wannan ma iya karanta da mu me fiqhul awlawiyat wato science of prioritization ilimi ne mai matukar muhimmanci sai ina nunawa ga gare shi ka ba wannan ta nan dama gare ka ka ba wannan ta hagu gare ka qala al imam an nawawi rahimahullah imam an nawawi Allah ya masa rahama yace fi hadha al hadith fawaid minha a cikin wannan hadisi akwai fa'idodi da dama ina ga sai mu tsaya a wurin lokaci ya riga yayi ko ko da akan qala al imam an nawawi rahimahullah sai mu tashi insha Allah ta'ala akai إن الله يكيف قانا مزوى درس نقبا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم